da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku, tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulɗa da shi.
To jama'a barkanmu da warhaka cikin wannan sabon shiri na da ɗan gari. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma tashar sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Shirin da ɗan gari dai na bibiyar sassalar tarihin kafuwar ƙananan garuruwan ƙasar Hausa, shaharsu ko kuma irin buwayar da suka yi, abin da ya haifar da buwayar da kuma irin ƙalubalen da suke fuskanta ko kuma burinsu a rayuwa, wanda ni Adamu Ibrahim Dabo Dawakin Tofa zan gabatar muku. To madalla, shirin da ɗan gari dai a yau ya leƙa ne garin Kutama a yankin ƙaramar hukumar Gwarzo da ke yammacin birnin Kano. Wannan gari na Kutama da ake wa kirari da Kutama magagarar mayaka, usulinsa wasu Fulani ne suka kafa shi bayan da suka yi ƙaura daga dutsen ɗan Bakoshi da yanzu haka yake cikin yankin ƙasar Shanono duka dai a jihar ta Kano shekaru aƙalla 700 da suka gabata, kamar dai yadda dagacin garin ya shaida min bayan da na fara tambayarsa ko yaya sunansa.
Alayhi Sufyan Muhammad, dagacin Kutama. Farkon tarihin garin Kutama shi ne tun lokacin da lokacin da aka bar garin Kutama, Fulani ne suka taso makiyaya suna yawon kiwo suka zo yawon nan laji na garin Kutama suka zauna. Yau da kullum sai suka ga suna ƙaruwa da waɗanda ke zuwa gurinsu. Shikin sai suka ce tun lokaci ya kamata mu kafa gida a gurin nan mu zauna ku dan gaba. Sai suka gayya sai ƴan uwansu daga dutsen ɗan Bakoshi suka nemo ƴan uwansu suka zo suka ce kai ya kamata ga za mu gidaje garin nan mu zauna wurin nan kai zangi gurin ya zama gari. Ya kamata ku zo ku tama mu mu zo mu gina gurin nan. Shi ne asalin garin Kutama. Kutama, ku zo ku tama mu.
Wancan dutsen ɗan Bakoshi da kake magana a ina yake?
Ina shirin lokacin gamma.
To wannan magana da kake kiyasin shekaru nawa baya kenan?
Ai aƙalla shekarun a baya za su yi wajen 700 ko fiye ma.
To wataƙila tun da haka ne ka ce gari ne na Fulani, tun a wannan lokaci ba za a rasa wataƙila kirari ko take ba a garin Kutama yana da shi?
Yana da shi ƙwarai da gaske kuwa. Domin lokacin da aka yi yaƙi, ana yaƙi, aka yi yaƙi, shi ne mayaƙa suka tara suke tasowa daga Masoyo gabas zuwa zuci Kano. Lokacin da suke tasowa, idan sun taso sun zo gangara nan ƙasar Katsina, shi ne suke cewa ai sai mu je mu rashi, mu da ma iyaka Kano daga Katsina mu rashi. Idan sun zo, an ce ga sunan an zo sun taho sai a samu mafarauta, sai su hau wani tsauni yana nan gaba da garin Kutama, sai su hango suka kukkula ta zo ya ce ga mata nan sun taho. Kafin su zo, sai wannan lokaci shi mai garin Kutama ana ce da shi ƙarfe sai ya je ɗeba ruwan marashin ya zuba a butarsa. Duk inda ruwa ke, ya ɗebe shi ya zuba a butar nan. Mai a ƙarshe su, idan suka zo babu ruwa da za su sha, ko dai ba musu sha, ko sai abinci babu, ba kuma dama su hayo rafin nan su yi garin Kutama. Sai su koma da baya. Su koma da baya, to wannan kan dai ya ƙi bai shi ba.
Akwai kirari ko take wanda na yi magana wanda ake tun da gashi ma kun yi shuhura wajen kasancewa mazaje tun a wancan lokaci?
Haka yake, Kutama magagarai mayaka Fulani ta yadda ake mata kenan.
To mai girma da kaci, ka san wasu wurare musamman a ƙasar Hausa ko a ce sarkin Fulani ko a kira sarautar da sunan wannan gari, watakila ka ji an ce ko Kutama ko kaza, ban sani ba ita wannan sarauta ta kuta dakacin Kutama, ya ake kira ita sarautar?
Sarautar Kutama a yankin Fulani har ta zo kan mu yanzu mu yara da muke yanzu.
To kamar kiyasin dakatai ko sarkin Fulani nawa aka yi a Kutama zuwa kanka?
To zuwa kai na yi abin da sani dai yanzu an yi Kutama ƙarfi, an yi Kutama bawa, daga nan sai da su Kutama Umaru shekara ɗaya ya kuma aka tuhi shi. To yi kenan sai aka kawo Muhammad Tukur. Muhammad Tukur kuma shi ne kakana wanda ya yi mahaifina, daga shi sai mahaifina Muhammad Tima. Shi kakana wancan shi a shekara 28 kenan, sai aka naɗa mahaifina Muhammadu
shekara nawa yayi?
31. Muna tunan ta yawan zuwa yawan sai kuma ina shekara 29.
To alhamdulillah, to bari mu kalli kamar tsaga ta gado ko irin wani abu na fuska ko tamawa kuna da wani abu makamancin haka ko kuwa
kagan mu shin nan bullan nan da hagari shine daga shine ne planin ku ta gaba daya wannan bulle da hagari
to wani abu ku ta mata shi hura da shi wanda take ganin ta tarwa sa
na sai shi mal shi kasuwanci ana kasuwanci wanda zai yi da Kano kan ba kasuwa in da kuma kasuwanci ku shine a wannan lokaci akwai shuni da ake yin shuni aka zo ana saka mudi kare da fannin rani da sauran su sake sake mata kuma duk a yamma da Kano ba Allah ya saka nan gurin kusa
to zuwa ake nan a siya ko ku kuke fidda zuwa wata kasuwa
nan a siya har daga wata kasuwar waje lokacin da za ku ma suke zuwa kan wasu aji da jakuna a zuwa lodi kuma su koma waje Niger
kasar Niger kenan daga nan ake ba mai to bari mu kalli ci gaban zamani mai girma da kace muga yanzu har yanzu ku tama wadanne irin ci gaba ta samu irin na zamani a takeici
alhamdulillah ta samu ci gaba da dama ci gaban ku da samu na farko dai aka fara gina mana makaranta tarayin primary daga nan aka zo aka saki gina mana ma'aikatan gidan gona ta kai shekara 60 a kalla akwai ruwan famfo muka samu akwai dam da aka yi mallewa
yasan a wani zamani
a zamanin wannan chairman ne Bashir Abdullahi to
mai girma da kace tun daga abuwa da aka lasafta an samu idan bukata ce ta mutanen ku ta mai za ku yi fatan ku kuma samu walau ko daga karamar hukuma ko daga jiha ko mata
alhamdulillah na farko dai muna son yaran hanyar mu da gwarzo zuwa ku ta zuwa iyakan mu marashi da katsina wanda duka bai fi rabi kilo ba ga hanya kuma daga kusaman zuwa fada malika wanda ba Allah sai Allah da hanya da yi duk muna son wannan guda biyun muna son gyara mana su ai mana adalci dan ci gaban ya sai mu ko ga manoma ne da gaskiya gaskiya
lallai kam tarihin kafuwar garin Kutama kenan dake cikin yankin karamar hukumar Gwarzo yamma da birnin Kano aka ji daga bakin dagacin garin Alhaji Safiyanu Muhammad lokacin da na ziyarce shi a ƙarshen zantawar mu da shi dagaci Alhaji Safiyanu Muhammad bayan yabawa da irin ci gaban zamani da garin na Kutama ya samu duk da haka sai da ya buƙaci fatan ganin gyara wasu hanyoyi guda biyu da suka hada garin Kutama da garin Dayi dake makwabciyar jiha ta Katsina waɗannan buƙatu da dagacin na Kutama ya ambata suka sanya ni tuntubar shugaban karamar hukumar Gwarzo yankin da garin Kutama ya fada ƙarƙashin ikonsa wato injiniya Bashir Abdullahi domin jin ta bakinsa kan bukatun guda biyu.
Allah hakika ni ma na kasance na fito da wannan yanki na san matsalar wannan hanya wato wannan hanya muna da matsalar da kogin da ya raba jihar Kano da jihar Katsina shine ya raba mu da mu'amalar da ake yi tsakanin mutanen Katsina da mutanen Kano ta wannan yankin amma akwai kolta wadda aka shimfida wajen akalla wajen shekara 18 ko 20 wanda wannan kolta ta lalace gurare da dama wanda kuma bi iznin Allah muna ta turawa wanda ko a wannan kasafi na wannan shekara wannan hanya ta shiga kuma a kasafin mu na karamar hukuma wannan hanya ta shiga wanda bi iznin Allah muna ganin banda duba da yanayi na tattalin arzikin kasa da ya tsaye da kowa ya san yanayin yanda ga yanayin tattalin arzikin kasa ga yanayin larurar nan da ta zo amma muna da kyauta da san da mun samu dama bi iznin Allah za mu ga mun kawo wannan hanya doki domin abubuwa ne guda biyu wanda muka zuba a faifai akwai matsalar ruwan sha akwai matsalar hanya wanda sai muka ga kan cewa ruwan shan nan an fi buƙatar shi fiye da ita kanta matsalar hanyar wanda cikin ikon Allah yanzu mun kauda wannan matsalar ruwan sha wanda indai ka je cikin garin Kutama za ka ga ruwan famfo dare da rana.
Injiniya Bashir Abdullahi kenan shugaban karamar hukumar Gwarzo dake yammacin jihar Kano a tarayyar Najeriya a martaninsa ga buƙatun al'ummar garin Kutama da dagacin garin Alhaji Safiyanu Muhammad ya bayyana min a tattaunawa ta da shi. To ma sauraron mu abin da ya samu kenan a cikin wannan shiri a wannan mako. Yanzu a madadin hukumar gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma sashen Hausa na muryar Amurka dake birnin Washington DC da suka hada gwiwa wajen kawo muku shi wannan shiri na da dan gari. Ni Adamu Ibrahim Dabo da wakin tofa da na gabatar ke fatan a cigaba da kasancewa lafiya.